sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmati Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 24 ga watan Agusta kamar yadda muka muku alƙawari za a ji rahoto kan danƙe wani sarki sukutum mai dallanci miyago ayoyi
wajen nada shi an nada baragurbi ne ba sani ba dan haka nan gaba in za a nada shi gabanni na jama'a ai bincike ai samu bayanai na asiri sannan su kansu shugabannin jama'a nan a tsama musu abinda za su dogaro ga kai
daga gane kuma za a ji alfanin cinikayya karkashin kungiyar AFCTA da aka kafa a Afrika
duk kasa da take karkashin wanga kungiya za ta yi cinikayya da sauran kasashe da ke ciki sauwaki sannan irin harajujjuka da ake durawa tsakanin kasashe na Afrika wurin cinikayya wannan kungiya za ta janye shi
sannan za a ji rahoto na musamman kan sana'ar itacen kimba daga kudu ko kudancin Najeriya zuwa arewaci akwai mu kuma da labaran wasanni amma yanzu a gyara zama ga Hanifa da labaran duniya
jama'a assalamu alaikum da suka kula labaran duniya shugaba Joe Biden a yau Laraba ya yaba da babban jarumtaka da sadaukar da kai ga yanci na al'ummar Ukraine na fatattakar mayakan Russia watanni shida a karkashin mamayar Moscow yayin da yake nuna ci gaba da goyen bayan Amurka ga sojojin Kyiv da kusan dala biliyan 3 a sabon taimakon soja da Amurka ta samarwa kasar a ranar yancin kai ta Ukraine wanda ke bikin shekaru 30 tun bayan ficewa a tsarin mulkin tarayyar Soviet a shekara ta 1991 Biden ya ce ranar ba wai bikin abin da ya gabata bane kawai amma yana nuna tabbacin cewa Ukraine za ta kasance mai alfahari kuma za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ce yauci mai yanci. Sabon tallafin ƙari ne kan sama da kusan dalar Amurka biliyan 10,600 na taimakon soja da Amurka ta aika zuwa Ukraine a cikin shekara da rabi da ta gabata. A ranar Alhamis ne za a fara aikin rigakafin cutar Ebola a birnin Beni na ƙasar Congo. Bayan da aka tabbatar da ɓullar cutar a cikin makon nan in ji hukumar lafiya ta duniya a ranar Laraba fiye da allurai rigakafi 200 ne suka isa Beni da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a cewar shi an danganta ɓullar cutar ta baya-bayan nan da wacce ta ɓulla a shekarar 2018 zuwa 2020 a lardunan Kivu ta arewa da Ituri wace ta yi sanadin mutuwar kusan mutum 2,300. Mutane shida sun mutu sakamakon wani ɓullar cutar a shekarar da ta gabata. Rundunar sojin Isra'ila ta sanar a yau Laraba cewa ta sallami wasu sojoji 4 bisa laifin kaiwa Falistinawa hari ba tare da wani dalili ba bayan wani faifan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta yake nuna yadda suke dukan wasu Falistinawa 2 da aka yi tsare da su. Sojojin sun tsayar da wata motar Falistinawa a arewacin birnin Ramallah da ke gabar yammacin kogin Jordan makonni 2 da suka gabata inda suka tilastawa direban da fasinjan fita in ji rundunar. Bidiyon wanda aka dora akan TikTok ya nuna yadda suke dukan mutanen guda biyu. Bayan binciken farko da aka yi an sallami sojojin daga mukamansu inda suke a bataliya da kuma dukkan wuraren da ake gwabzawa in ji sanarwar. Sojojin Isra'ila sun tsawatarwa wani babban jami'in tare da cire wasu biyu daga aikin jagoranci kan wannan lamarin. Sama da rufunan zaɓe 26,000 ne aka buɗe a faɗin ƙasar Angola a yau Laraba yayin da 'yan ƙasar ke zaɓen sabbin shugabannin siyasa ciki har da shugaban ƙasar. A karon farko jam'iyya mai mulki na fuskantar babban ƙalubale daga 'yan adawa domin samun nasara da kafa gwamnati ta gaba. Aƙalla 'yan Angola miliyan 14 ne suka yi rajistar kaɗa ƙuri'a a wannan zaɓe. Masu lura da al'amuran siyasa sun ce fafatawa ce mai tsanani tsakanin shugaba mai ci João Lourenço na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola MPLA da kuma ɗan takarar bangaren adawa Alberto Costa Jr. na jam'iyyar National Union. Haka kuma akwai kujeru 220 na majalisar dokokin da za a fafata. Masu kada kuri'a a Angola za su zabi tsakanin ci gaba da mulkin jam'iyya daya ko kuma zaben sabon shugaban kasa daga ƴan adawa da zai kafa gwamnati na gaba. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda bayan da jami'an tsaro suka shafe wani dan lokaci suna kwanto suka yi nasarar damke wani sarki mai safarar muggan kwayoyi daga shiyar Sokoto na Najeriya. Kota Najeriya ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Batun shako da hadar miyagun kwayoyi ya jima yana cewa ƴan Najeriya tuwa kwarya duk da kokarin da mahukunta ke yi na dakile wannan matsalar wadda ke da mummunar illa a cikin al'umma. Wannan karon basarake ne da an da ke yaki da shada safarar miyagun kwayoyi na Najeriya suka kama a jihar Sokoto da hannu dumu-dumu ga dillancin kayan maye. Kwamandan hukumar a Sokoto Adamu Muhammad Iro ya ce sun share wata hudu suna kokarin kama basaraken amma sai yanzu ne dubun sa ta cika.
Kuma mutumin nan mai gari ne na wani kauye da ake kiransa Ruga, wanda shi ne yake cikin manya-manyan diloli na tabon kwaya a nan Sokoto. Mun kama shi kuma kayan nan mun same shi a gidansa ne. Nauyin su ya kai ga tabar wiwi wanda ake kiranta cannabis a Turanci kenan. An samu tabar wiwi 436.38 a kilo kenan. Sai kuma aka sake samun kwaya wanda take sa bacci kwayoyi guda 3,000. Wannan mutumin sunansa Alhaji Umaru Muhammad, wanda ake da lakabi mai suna Danbala. Ko lokacin da muka je ma muka samu tabar wiwi wajen kilo 11.5. wanda muka kawo matarsa ta ce nan ne gidanta ne, amma dole muka sake ta don saboda ba ita ne muke nema ba.
Wannan kamen na zuwa ne lokacin da 'yan ƙasa ke ci gaba da tsokaci tare da nuna yatsa ga hukuma akan yawaitar waɗannan matsalolin a Najeriya.
Ga sun har cikin gari cikin ungoyo ne sai an ce wa gidan ana saida gidan sai da kayana na ana saida daga na ana saida mi, amma kuma suna na shekara shekaru suna yi kuma an sani kuma jama'a gari sun sani kuma ita hukuma ta sani, amma sai haka kuma suna na ana saida kuma a bari ba ko da an kama su kwana gura sai sun kuma rawa. To idan lahi yake
a hukuma ya kamata a ce waɗannan da ka kawo quiet ko kuma waɗanda aka saishe ta ba waɗanda ka sha ba su ajiye ta fara magancewa, idan babu ta to ai bai gani bai gani mai sha ba zai ganinta ba halin shi sha.
Masana halayyar dan Adam na ganin wannan ba abin mamaki bane a samu shugaban jama'a da hannu ga aikata ba daidai ba, sai dai ya kamata ya kasance ishara wajen samar da shugabanni a nan gaba kamar yadda Professor Tukur Muhammad Baba ke cewa.
Eh, shugaban ana iya kawo shugaba watakila wajen nada shi an nada baragurbi ne ba a sani ba, don haka nan gaba in za a nada shugabanni na jama'a a yi bincike a samu bayanai na asiri, sannan su kansu shugabannin jama'an nan a sama musu abin da za su dogaro ga kai, ba wai haka kawai jama'a su zo musu ba, su ba su samu ga gwamnati, ba su samu ga kowa da sauransu. Wato a cire abin da yake iya jawo hankalinsu su shiga cikin irin wannan. Dole mu samu canji na tsarin zamantakewa da tsarin tsaro a ƙasar nan, in ba haka ba za mu ci gaba da samun waɗannan matsaloli.
Jama'a na ganin su ma jami'an da ke fafatukar dakile wannan safarar ya kamata a ƙara yawan su tare da ƙarfafa musu gwiwa da samar musu da kayan aiki, su kuma su kasance masu gaskiya da amana ta yadda za su iya kakkaɓe wannan muguwar safara a cikin al'umma. Muhammad Nasir, Muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad. Daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana, inda ake shirin fara jaraba aiki da tsarin nan na cinikayya marar shamaki karkashin kungiyar AFCFTA daga birnin Accra ga Idris Abdullahi da cikakken rahoton.
kasashen da za su fara gudanar da kasuwanci tsakanin su a ƙarƙashin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashe da babu shingiya tsakani ko afta takeice sune Ghana, Kamaru, Masar, Kenya, Mauritius, Rwanda, Tanzania da kuma Tunisia. Hakan wata hubbasa ce wajen ƙara yawan fita da kayayyaki zuwa kasashen waje ta hanyar kamfanonin fitar da kaya ko ETC a takeice, sannan kuma a cimma burin inganta masana'antu da za su taimaka wajen ƙarawa nahiyar dogaro da kanta. Mataimakin ministan cinikayya da masana'antu Herbert Krapa shine ya bayyana hakan da yake jawabi a wajen taron ƙarawa juna sani da ma'aikatarsa da haɗin gwiwar bankin AfriGems suka shirya domin ƙara wayar da kai akan rawar da waɗannan kamfanonika za su taka wajen ci gaban kasuwanci tsakanin ƙasashen Afirka a ƙarƙashin yarjejeniyar AFTA. Mataimakin ministan yace ya zuwa yanzu ƙasashen Afirka 54 sun rataba hannu kan yarjejeniyar AFTA, 46 sun gabatar da tayin jadawalin haraji ciki har da hukumar custom, haka kuma an tabbatar da tayin harajoji 29. An amince da kashi 87.7 cikin 100 na layukan jadawalin kuɗin fito a ƙarƙashin dokokin yarjejeniya na asali, sannan kuma kashi na biyu akan zuba jari haƙƙin mallakar fasaha, manufofin gasa, mata da matasa a kasuwanci da kuma kasuwancin digital suna kan hanya. Masanin tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani.
Cikin shekara 2018 aka samu kasashen Afirka sama da 50 suka yi yarjejeniya inda za a samar da wata hanya wurin gudanar da kasuwanci a sauwake, amma a halin yanzu kasashe ne wurin 8 su za su fara business tsakanin wannan kungiya mai suna AFTA. Idan muka duba hadafin da aka kirkiri wannan matashiya, za mu ga cewa yana da amfanoni da dama. Na farko shine duk ƙasa da take karkashin wanga kungiya za ta iya cinikayya da sauran kasashe da ke ciki a sauwake. Sa'annan na biyu, irin harajujjuka da ake durawa tsakanin kasashe na Afirka wurin cinikayya, za a samu wannan kungiya za ta janye shi a samu ana business ba da cikin wahala ba. Sa'annan akwai wani nazari da World Bank suka yi inda suka nuna cewa wannan AFTA idan aka tabbatar da shi kamar yadda ake nema, za a samu a bunkasa business cikin Afirka sama da wato biliyan na dalar Amerika 160. Sa'annan kuma daga nan har zuwa 2035 za a samu mutane kimanin miliyan 30 za a janye su cikin lamari na talauci.
Imran Hashir Dikeni ya bayyana dalilin da yasa aka fara da waɗannan ƙasashe 8 daga cikin 54 da suka rataba hannu.
Na farko, yana fitowa ga irin rangwantawa da kasan take da niyyar yi, wato irin concessions da data bayar, wato idan na bada dama a ringa shigowa da kaya kasana zan rage cikin haraji kaso kaza cikin 100. Wayannan wato concessions nan ko rangwantawan nan ina ɗaya daga cikin abin da zai sa a saka kasa cikin wayanga wato kasashe wanda suke da alƙawarin cinikinga.
A cewar Secretarial AFTA, hakan wata hanya ce ta nunawa cewa ana aiki tare da aikewa da sakon siyasa ga kasashen da har yanzu ba su gabatar da jadawalin su na wucin gadi akan rangwamen haraji kamar yadda aka amince a yarjejeniyar ba. Masanan sun nuna cewa harkokin kasuwanci idan aka gudanar da su cikin yanayi mai yanci da tsaro zai taimaka wajen rage talauci a mambobin kasashen kungiyar tare da samar da ci gaba mai dorewa. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To kai da Idris, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Allah ya albarkaci jihohin kudu maso yammacin Najeriya da itacen kimba, amma 'yan arewacin Najeriya sun yi kato-kato a cikin wannan sana'a ta kimba. Na ziyarci wani ƙauyen garin Onidundun inda 'yan arewacin Najeriya ke sana'ar kimba.
Muhammadu Tantani, sarkin Hausa Onidundun.
Menene takamaiman sana'arka?
Sana'ata ina sana'a kimba ce. Ina siye a daji, muna ɗibowa, kuma muna siye wanda an ka gasa a kawo muna.
Ya sana'ar kimba ke tafiya a nan garin Onidundun waje da birnin Ibadan?
Sana'a tana tafiya daidai sabili da muna samun baki da ke zuwa suna sai a nan suna kai arewa.
Kuna sai itace ne ko kuna sai an ɗibo kwando-kwando?
Muna sayin kwando-kwando kuma muna sayin itace.
Kamar icen kimba nawa kuke sai ne?
Muna sayin kamar ice guda daga 1,500, 2,000 har 3,000 muna saya.
Kamar in kun sai ice guda, misali yana kwando nawa idan kun cire ko kun ɗebe?
Mun ka sai ice guda in an kai sa ana samun kamar 1,500 ko 2,000 a ice daya.
To buhun nan kuna sai da shi nawa?
Muna sai da shi yanzu yanda hali yake cikin muna sai dubu 20
anan Ibadan ko a Arewa
nan Ibadan da muke sayar da shi
yawanci wace jaha kuka kai wannan kimba
babu inda ba mu kai shi kasashen mu na Arewa babu inda ba mu kai shi muna kai shi Sokoto muna kai shi Kaduna Maiduguri Kano duk babu inda ba a kaiwa
wace jaha an kafi sayin kimba a Najeriya
to an fi sayin ta jihar Sokoto
ta kaman me me ake yi da kimba
to suna abubuwa ka san mutane Arewa aka sane su suna sa ta gafura kuma suna sa ta ga wasu abu kayuka na dan shaye-shaye hakan nan na jin dadi hakan nan a Arewa
aikin kimba yana da wahala
akwai wahala ga aikin kimba
to menene yayi wahala aikin kimba
wajen diba ta akwai wahala ne sosai kuma yanzu lokacin cikin damunan nan tana da matsala sabili kafin ta bushe sai an gasa ta
wurin dibar ta sama ake hawa ko kasa
sama ake hawa sai namiji kuma ke dibar kimba
me yasa kace haka
sabili da tana tsawo ita ba ta yin mabaranta kasa sai ta tsawo can sama sannan a samu mabarantar ta a samu a hawa eh shi yasa take da matsalar diba sai namiji
kace ai a halin yanzu an gasa ta
sabili da lokacin damuna yanzu nan tana da wuyar aiki idan ba an gasa ta ba za ta bushe ba sai ka shaya ta tai kusan wata daya bata bushe ba amma yanzu sai an gasa ta da wuta shikenan sai a sarrafa ta
kana jin dadin wannan aiki na kin ba
kwarai ko muna jin dadi dan muna samun ruwa a Siriya
ga yamma masu saurare irin bukatun da ka biya a cikin kin ba
alhamdulillah mun samu mu ayyuka mu gida mu aurar da yara mun ka sa yara makaranta alhamdulillah
sunana Abdulrahman Jimma sanata muna yin kin ba muna daibuwa daga daji muna tsayawa
me ya baka sha'awa ka shiga aikin kin ba
abu ya bani sha'awanta saboda ina jin dadin kudi nake samu a ciki
kana samun kudi sosai
ina samun kudi kuma gode Allah akan kudi nake samu
a wani lokaci ne kai ta samun kudi a lokacin damina ne lokacin ruwa koko a lokacin rani
a lokacin ruwa ne kake samun kudi sosai
me yasa ake samun kudi a lokacin ruwa ga kin ba
saboda lokacin ruwa shine kin ba take haihuwa sosai lokacin rani ba babu take kin ba sosai amma dai cikin ruwa tana haihuwa sosai kisa muke jin dadin ta
a wani gari ne ka fara wannan sana'a ta kin ba
a nan Windindo
amma tun wani lokaci ne kake wannan sana'a
a bare ne ce shekara ba saboda shekara ne fara da ga kamar shekara kamar 15 ko 17
wannan aikin kin ba ka taba yin wanda ka ji dadin sa da ba za ka imanta ba wato ka ci riba
na ci riba sosai akai saboda bare ne imanta kin ba ba shekara kin ba za ta so in ce bare ne yi ta ba saboda ina jin dadin ta sosai
to ta kama nan kake sadawa a wani dundun Ibadan koko sai ka kai ta Arewa
a bana kai kai na masu siyan suke zuwa waje na suke siya
ayini kana sai da buhu nawa ne kin ba
to ba kullum muke sai da buhu na ba she mun tara muna sai da guda 10 muna sai da guda 20
me za ka ce a game da aikin kin ba ko sana'a kin ba a nan Ibadan
to aikin kin ba gaskiya tana da alheri sosai saboda alheri wanda yake ciki muna bukata a ciki akan kin ban nan na gida shi yasa nace na gode akan kin ba ba na yi bar aikin kin ba
to menene matsalolin aikin kin ba
babu wani matsala she dai masu hawan saman nan ne matsala saboda ita kaman pole wire ne tsawonta kuma aka ni da bi ta zuwa sama da din kanye kuwa dura guda amu tara mu debo ta mu kawo
kana nan cewa akwai kasada kenan
a sosai ma
kuma ka taba zuwa da wani daji domin ya hau cikin kin ba sai ji tsoro ka sa hawa
a da akwai sosai da akwai wani brasi ya hawa ba akwai kuma wani suke iya suke hawa
to wannan aikin kin ba da a ce mutun ya zo shina so ta fara aikin kin ba wace shawara zaka bashi
wajen samun me aiki shine matsala ba wajen siya ba babu wani matsala amma dai wani dai mai aiki shine matsala
ni hali mai kin ba
to kai me ya kawo kana garin Onidundu
sai yankin ba
daga ina ka fito zuwa nan sai yankin ba
na ga fito daga jiha Kebbi local government din mai yama sabon tsara na zo nan sai yankin ba Onidundu
tun wani lokaci ne ka fara zuwa sai yankin ba a nan garin Onidundu
zuwan Allah so tun shekara bata dawo nan ba nake tawa nan ina sai yankin ba
kamar shekara nawa kenan
zuwan Allah so ba a kasu 30 ina tawa nan garin
idan kana iya tunawa zuwan ka na farko nawa ka sai buhun kin ba
to zuwa na farko na sai buhun kin ba naira 2,200
to yanzu nawa kake sayan buhun kin ba
yanzu abun bai da farashi yau in ka sai gobe sai ayi baki amma yanzu ana sayan ta 21,000 wani biya 23 saboda kullum ana baki ko zo su kara saboda wurin sai da ba guda bane Arewa da idan ni sai zan kai ta jihar Kebbi can nake sai da
kamar buhu nawa kake sai
to idan ni zo idan na samu yanayin kaya zan sai 30 wani biyan sai 40 in je da su
to idan ka je da kin ba a jihar Kebbi nawa kake sai da buhu
nan mun iske mun samu saukin farashi muna sauki idan muka je ce yanzu muna iske shi da 30,000 ba dai ba
me ya jawo hankalinka ga shiga wannan sana'a ta kin ba ka bar Arewa ka zo nan ka sai ta a Kudu
saboda nan Allah ya yi mun abinci shi yasa nake cewa da ita kuma na ga ina samu gurguru
ka taba koya mu wannan aiki na kin ba
to aiki ne mai wahala saboda idan muka zo nan guntu muke awon shi can kuma muna sai da bashi
siyasa duk wanda ba kudin shi ba to abin na da wuya gare in ba ubangira gare ba
kin iyayenka ko ƴan uwa akwai wani mai sana'akin ba
gaskiya akwai masu sana'akin ba don ko ina nan wani dundu akwai masu dame ita arewa
kamar iyayenka kana son su gaji ka ga wannan sana'a cikin ba
a kware ina son su gaji ta Allah su
to me yasa kake son su gaji ga sana'akin ba
saboda naga amfanin ta saboda nayi gida na armar da yara nayi bukatoci kuma ina taimaka ma ƴan uwa duk a cikin sana'akin ba
ko akwai cikin badda ka saye kakkata arewacin Najeriya kai hasara ko ka fadi da ba za ka iya mantawa ba
eh to akwai kin badda nisiyo da ba zan taba manta ba saboda na dure kin babu ta bushe ba ta Najeriya ita arewa akai daidai da ana ruwa sai ta zuwage gaba ɗe ta rufe ta nukushe shi ɗe ne nake tuna matsalar ta
muka hasara gare ta
ana hasara gare ta amma bayan ta da ni gano ta ban ƙara dure kin ba danya ba da ba ta bushe ba sai an gasa sai mu saya sai mu dauke ta mu je da ita arewa
Ahmadu mai game ina sana'a kin ba kuma ina sana'a goro
wace shekara ka fara sana'a kin ba
shekarar da na fara sana'a kin ba za ta kai shekara 23
a wani gari ka fara sana'a kin ba
nan iya dundu
kana saye ne ka je arewa ko kana saye ne ka sayarwa a nan iya dundu
ba inda ban na kai arewa na sayarwa nan shagona
da sayarwa nan garin Oni Dundun da dokata akai ta arewa ita kin ba wani ya riba
wanda ya riba to abu na Allah ne
a farko wace sana'a kake yi kafin ka shiga wannan sana'a cikin ba
abinda duka yi goro
to goron ba riba ne
goro akwai riba
to me yasa ka canza zuwa kin ba
to abu ne na Allah dan ka san ba san inda dace yake ba san inda Allah kaddari an ka dace
Alhaji Yaro guntun gida
Alhaji Yaro kana shan hura
ina shan hura sosai
to a cikin hura wanda aka samu kin ba da wanda ba a sa kin ba ba wace ta fi dadi
wanda aka samu kin ba ta fi dadi
saboda me kace ta fi dadi
saboda ita an tada kuma ana dakanta dan daka da ku uwaye mu ba su daka sai da kin ba ko babu kin ba nan sai an zo wani wuri an roko ta saboda ta yi dadi
yanzu a ce an kawo mahura babu kin ba ba za ka sha ba
ai yanzu horar gada baka sha kurmi muna dai sha dole don babu za mu yi amma mahura babu kin ba ba ta dadi sam
ko da an sa suga
ko mi an ka sa mata ba a sa kin ba ba ta dadi
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to gaida Hassan yanzu kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice
zakaran premier league din kasar Ghana kan tiko ta kwata shakashi da ci biyu da nema a hannun Al Hilal din kasar Sudan a wani wasan sadar zumunci Al Hilal ta zura kwallaye a farkon rabin lokaci da kuma bayan an dawo daga hutun rabin lokaci ta dan kwasar da kotoko da ta tafi kasar Sudan don shirya wa kakan shekara ta 2022 da kuma 2023 kotoko ta ba da sanarwar za ta yi wasanni guda hudu yayin da take a kasar ta Sudan kuma ta kara da Al Hilal a karawar farko na wasanni guda biyu din da za su yi a ranar talata goluka guda hudu kacaliyar saurawa captain din kasar Ghana Andre Ayew ya samu kai goluka 150 na club a tarihinsa tun sa'ad da ya yi wasansa na kwararru na farko wa Masar a shekara ta 2007 dan wasan tsakiyar ya jefa kwallaye 146 a matsayin club cikin wasanni 100 kuma yana yunwar kari ya zura wa club har bakwai wallahi zuwa yau ayu dai zai iya kai makin din bana da yake akwai wasanni da yawa take zuwa a kasar Qatar inda yake yanzu kuma ga zakarun kasar Asada yake wasa tsakanin shekara ta 2007 da 2015 dan wasan mai shekaru 32 ya ci kwallaye sau 57 wa Marseille club din sa na Faransa ta bada arsa sau biyu ga Lorient da Alsavigon inda ya ci kwallaye 7 a shekara ta 2015 Swansea City ta dauke shi ya kuma ci mata kwallaye 57 zamun na biyu abinda yasa ya samu matsayin jarumi a clubin Ayu ya tafi West Ham shekara ta 2016 kuma duk da raunukan da rinka samu yayi manager har ya ci kwallaye 12 cikin shekaru biyu ya kuma ci kwallaye 5 wa zakarun Turkiya Fenerbahce Aliyu ya ci kwallaye 18 tun da ya tafi kattar bara 15 a cikin su na wasannin league din kasar na Qatar ne. Hukumar kwallon kafar kasar Jamus ta kidiya wa wani dan wasan gaba na kasar Ghana Arnold Fuku haramcin wasanni biyar. An dibiya wa dan wasan mai shekaru 23 haramci ne a dalilin farmaki da ya kai wa wani dan wasan a karawar Hamburg da SV Darmstadt a wasannin Bundesliga karshen mako. Alkalin wasa Robert Schuda ya kore Fuku cikin mintuna na 64 na wannan wasa a matsayi na biyu da sun kai da SV Darmstadt na 98. Bayan dan wasan Darmstadt Fabian Holland ya masa ba daidai ba sai ya rama da mummunan hari akan shi Holland din da ke kwanci kasa. Hamburg ba ta daukaka kara dangane da wannan caji da hukumar ta Jamus ta yi mata ba. Kungiyar kwallon kafar kasar Ghana na ɗan wasan gida ta sha kashi da ci 2-1 a hannun kasar Qatar mai karban bakuncin gasar cin kofin duniya na shekara 2022 a wani wasan sada zumunci a Austria. Black Galaxy da sun kaso ma wasan cikin sanyi an saka mata kwallon farko ne cikin minti 2 da soma wasan a Stadium Wenas Nilstad. Zakarun na yankin Asia shekara 2019 sun sake jefa wani kwallon cikin mintuna na 26 dan wasan Hasa Fog Daniel Fuebani ya farke golun daya cikin mintuna na 69. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Shugaba Joe Biden a yau Laraba ya yaba da babban jarumtaka da sadaukar da kai ga ƴanci na al'ummar Ukraine na fatattakar mayakan Russia watanni 6 a ƙarƙashin mamayar Moscow. Yayin da yake nuna ci gaba da goyon bayan Amurka ga sojojin Kyiv da kusan dala biliyan 3 a sabon taimakon soja da Amurka ta samar wa kasar. A ranar ƴancin kai ta Ukraine wanda ke bikin shekaru 30 tun bayan ficewa a tsarin mulkin tarayyar Soviet a shekara ta 1991, Biden ya ce ranar ba wai bikin abin da ya gabata bane kawai, amma yana nuna tabbacin cewa Ukraine za ta kasance mai alfahari. A ranar Alhamis ne za a fara aikin rigakafin cutar Ebola a birnin Beni na kasar Congo bayan da aka tabbatar da bullar cutar a cikin makon nan, inji hukumar lafiya ta duniya a ranar Laraba. Fiye da allurai rigakafi 200 ne suka isa Beni da ke gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a cewar shi. An danganta bullar cutar ta baya-bayan nan da wacce ta bulla a shekarar 2018 zuwa 2020 a lardunan Kivu ta Arewa da Ituri, wacce ta yi sanadin mutuwar kusan mutum 2,300. Rundunar sojin Isra'ila ta sanar a yau Laraba cewa ta sallami wasu sojoji 4 bisa laifin kaiwa Falistinawa hari ba tare da wani dalili ba, bayan wani faifan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta dake nuna yadda suke dukan wasu Falistinawa 2 da aka yi tsare da su. Sojojin sun tsayar da wata motar Falistinawa a arewacin birnin Ramallah da ke gabar yammacin kogin Jordan makonni 2 da suka gabata, inda suka tilastawa direban da fasinjan fita, in ji rundunar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dake da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Lega Station wacce ta haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmar Shigarba ke cewa huta lafiya. Wassalamu.